Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Hukumar Custom ta dakatar da kai man fetur zuwa gidajen man dake da kusancin kilomita 20 da iyakokin Najeriya na Tsandauri domin dakile ayyukan fasa kauri. Tsohon shugaban asusun yan fashiyo na Najeriya Abdulrashid Maina da ake tuhuma da badakalar kudade ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja kan keken marasa lafiya inda ake saran bayar da shi a matsayin bili. Yayin da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da fiye da naira miliyan 197 a matsayin kasafin kudin shekarar baɗi gaban majalisar dokoki, ita kuwa kotun ɗaukaka ƙara ta fitar da kwanan watan da za ta fara sauraron ƙarar da PDP da ɗan takarata Abba Kadiri Yusuf suka shigar domin neman a dawo musu da haƙƙin da suke jin an tauye musu a baya kan babban zaɓe da ya gabata. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane kauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Hukumar hana fasa kauri wato custom ta dakatar da safarar man fetur zuwa tashoshi ko kuma dai gidajen man dake da kusancin kilomita 20 kan iyakokin Najeriya. Hukumar ta sanar da wannan hukunci ne ta cikin wani dabantaccen bayani mai dauke da sahannin mataimakin controller general na hukumar mai kula da sashen zartarwa bincike da bin diddigi Chidi Augustine. Kamfanin dillancin labarai na kasar nan ya rawaito cewa wannan rubutu an aike shi zuwa dukkanin jagororin shiyoyi da masu kula da sashen sintiri domin tabbatar da ganin an kiyaye tare da daukar matakan da suka dace kan masu kunnan kashi dake fasa ƙorin man fetur din zuwa makwabtan kasashe. Idan da za a iya tunawa tun da dadewa hukumar ta yi zargin cewa ana samun masu fakewa da gidajen man dake kan iyakokin Najeriya wajen karkatar da tankunan man da ya kamata a ce an bar su cikin gida zuwa makwabtan kasashe, wanda kuma hakan aka ce yana daga cikin dalilan dake janyo karancin man fetur din a nan gida Najeriya cikin wani batu mai kama da bunƙasar rashawa. Ko da yake dai rashawar nan a kullum yaki ake yi da ita a yayin da ita kuma take yakar kasar ta bayan fage, wanda kuma ita ma gwamnati a kullum fayyace manufarta take yi ta ci gaba da yakar masu kan almanda hanar da iya karfinta na ƙarshe, sai dai hakan ta yiwu baya samun tabbatuwa zuwa ga matakin da talakan ƙasa zai ce san barka. Ko da a kwanakin nan akwai takaddama da aka fara yi kan gurfanar da tsohon shugaban asusun yan fansho na Najeriya Abdulrashid Maina da hukumar EFCC mai yaƙi da rashawa ta yi gaban kotu, wanda take zargin sa da ɓarnatar da dubunnan miliyoyin kuɗaɗen yan fansho, da shi ma wannan batu ke ci gaba da ɗaukar hankali tun bayan da aka fara neman damar bayar da shi Mainan a matsayin bili. Labari mafi ɗaukar hankali cikin wannan batu shine tunanin idan an bayar da shi bilin zai yi layar zana ya ki dawowa Najeriya, tunda a baya ga yadda aka shafa ma kafin fadawar sa komar hukuma, ta yadda har sai da aka ayyana shi a matsayin wanda ake neman ruwa a jallo kafin daga bisani jami'an hukumar tsaro ta farin kaya su samu nasarar kama shi a wani masauki dake birnin Abuja bayan dawowar sa cikin kasar nan kenan daga birnin Dubai. Bayan gurfanar da shi gaban kotun da EFCC ta sake yi ne dai bayanai ke gabata cewar Mainan fa ba shi da lafiya, kuma har ma aka ce ya aika da wata wasiƙa ga kotun dake sanar da ita wannan matsayi da yake ciki tare da neman izinin zuwa neman magani. A yau ne dai Abdulrashid Maina din ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya dake zamanta a Abuja, amma fa akan keken marasa lafiya, kuma cikin yanayin da ke nuna tsantsar buƙatar bashi damar zuwa neman magani kan rashin lafiyar da yake fama da ita. Ba wai ga iya wannan batu kaɗai ba, hata waɗanda ake damawa da su a kunshin gwamnatoci akwai masu abin faɗe da ake kyautata zaton sun aikata babban laifi mai alaƙa da rashawa ko cin amanar al'umma, amma tunda suna da uwa a gindin murhu sai kaga an sake cin kasuwar yau da su. Kuma dai menene abin da ke faruwa? Haske ake fatan samu dangane da gwaban miliyoyin talakawa da suka yi amanna da jagororinsu, tunda su ne suka tsaya a tsakar rana wajen tabbatar da su akan wannan kujeru ta hanyar ba su ƙuri'a a lokutan zaɓe. Shin ina matsayin talakawa da kuma waɗanda suka fi mai kora shafawa daga cikinsu ta hanyar tallata gwamnatin APC da har aka sake zaɓanta a karo na biyu? Guda cikin matasan Buhari, wato Murtalan Buhari nan na Gezawa, ya sake shigowa da tambihi.
Muna godiya da talakawa da suka ba mu sako gurin baba muka zo muka isar sakon su Allah yasa ya isa gurin baba
dan wannan irin sako suka ba ku ko ka isar gurin shi baba Buhari
din gaya mana cewa mu zo mu gaya baba Buhari a taimaki matasa kuma mun gaya baba Buhari in Allah da baba zai amfani da wannan magana da ya taimaki matasa insha Allah
wannan irin taimako ne da su matasan suke bukata daga shi shugaban kasa Muhammadu
ba baba Buhari ya musu informer a samu matasa a ba su aikin yi demokradiya ce a taimaki matasa
muna
mu muna so ba babba isa sauka da kwarin sa mi alfahari da shi dama abin alfaharin ne baba namu ne
ma duk wannan a tallafi na a koma gona da kuma abubuwa da ake burjik zabo da matasan kana so ka ce ruwan bai dake ku ba kenan
ruwa ya dake mu kuma mu mun san baba me yi ne kuma zai yi har ga Allah ba ma sarewa da din lamari na baba amma misali abin da muke so a taimaki matasa sai mun sake gaya baba a taimaki matasa baba a taimaki talakawa a taimaki
minista aka ba ku daga yankin kananan hukumomin ku
wannan namu ne kuma mu mun san shi muna alfahari da shi amma me girma na kai ma mun dawo kanka mai girma gwamna karamar hukumar mu ta gezawa ba abin da ka bamu baka bamu commissioner ba baka bamu komai ba mai girma gwamna a samu Abdullahi Yahaya Tambiyakara wannan sako ne na matasa daga karamar hukumar geza a bai Abdullahi Yahaya Tambiyakara a samu wani abu a bashi
ma kai kade kake magana
ba ni dai bane wannan sako ne daga matasa ka san na Buhari uban Buhari kuwa muna kira da dan majalisar mu honorable Nasiru Auduwa dama mai aiki ne kai ka saba akwai matsalar mu asibiti na karamar hukumar gezawa a kawo mana dauki muna bukatar solar haka in za ta samu a cikin garin mu ma na karamar hukumar gezawa a kawo mana
dama kun zaba shi baba Ganduje ne saboda a baku commissioner
mu muke APC stack mu muka dauko tallan dodar daga karamar hukumar Gezawa muke tallanta muke ta tiritiri da ita dan haka duk abin da muka ce in Allah da talakawa za su amsa
madashi Murtalan Buhari dan siyasa a karamar hukumar Gezawa ta jihar Kano jihar Kano da siyasa take kunshe da cece kuce kan nadin commissiononi da gwamna Ganduje bayan aikewa da sunayen su gaban majalisar dokokin jiha tare da tantance su Babban labari da watakila hankalin jama'a bai je kai ba shine yadda waɗannan kwamishinoni suka shigo zauren majalisar dokoki kuma aka kammala tantance kowannen su cikin mintuna kalilan ba tare da samun wani kalubale kan nagartar kowanne cikin su ba wasu daga cikin su dai tsafin kwamishinoni ne da aka cika suwar jiya da su ko ba komai a ji irin rawar da suka taka da abin da suka cimma wa karkashin amanar da aka ba su zamanin mulkin baya amma kuma ba a ga irin wannan kalubale daga wasu wakilan ba kuma wai hakan ma akwai wakilan jam'iyyar Hamayya cikin wannan zauri ana kyauta ta tsammanin ko da mutum guda ne cikin zauren da ke wakiltar tsagen Hamayya ya kamata yi tsokaci ko tambaya kan wani abu da ke zama kare haƙin al'umma idan ma an radawa majalisar suna kenan da zama ta ƴan amshin shata kenan a wannan kadami kuma kan wannan batu babu laifi idan an yi wa dukkanin su kudin goro da wancan suna idan ba haka ba mecece rawar da suka taka wajen ganin an nada kwamishinonin da suka dace da yi wa jama'a hidima cikin mulkin na siyasa waɗannan tambayoyi dai watakila suna cikin zukatan talakawa kuma su ne bukatar kowane gauta dan haka muka nemi wasu daga cikin wakilan majalisar ta wayar hannu sai dai wasu sun kasa bayar da amsa a yayin da wasu kuma wayoyin nasu suke a kashe kuma ba tare da sun aiko da amsar sakon karta kwana da muka aike musu ba sai dai kuma guda cikin wakilan PDP honorable Alhaji Baba da ke wakiltar karamar hukumar birnin Kano ya bada bayanin kadan daga cikin dalilan da suka janyo faruwar wannan al'amari
hakika wanda ba su fahimci abin ba ko ba su sani ba za su iya kallon abin a haka ba amma kuma abin ba haka yake ba ma'ana ranar da mai girma gwamnan aiko da takarda cewar yana so majalisa ta duba ta wanke masa mutanen da yake ganin zai aiki tare da su a wannan rana bayan shugaban majalisa kakashin majalisa ya gabatar da takarda to bayan an tashi daga zauren majalisa an zauna an kuma tattauna da aka yi ita ce domin a girmama majalisa to waɗanda suka aka turo a tantance akalla mutum 12 daga cikinsu mutane ne waɗanda da su gwamna yi mulki har zuwa lokacin da aka shiga zaɓe saboda haka wannan majalisa sai ta nemi cewa duk gaba ɗaya mu tsaya mu kalla mu girmama wanke da aka musu a majalisa ta 8 shikenan kuma da su aka aikin nan aka kawo ƙarshe wannan hujja da aka bayar ita ta sa ina na musulmi bayan an tashi daga majalisa aka tare aka yadda ai haka
babu damar da watakila ya kamata a yi musu tambaya su faɗi irin gudunmawar da suka bayar na sauke haƙƙin al'umma a amanar da aka ba su suka rike a bayan
yau to shi ko mai girma kakakin majalisa lokacin da suka zo akalla ba a ƙasar ba duk wanda ya zo a cikin irin waɗannan wanda suke mulki tare da gwamnan a baya sai da ya tambaye su ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi menene achievement ɗinsa ne ci gabansa akan damar da ya samu ta baya kuma kowa dai sun fada
amsoshin da suka bayar kuma sun gamsar da ku cewa lallai sun yi sauki amana da aka dora musu din babu wani matsala
dukkan wanda yake zauren majalisar na amsoshin da suka bayar ba wanda Allah ya kaddare ya nuni da cewa an ba da wata ansa wadda ba gamsasshiya ba domin bayan an gama tantance su ai kaga majalisa ta shiga zama na sirri to a zama na sirri shine ragowa wanda suke sababbi to anan ne kuma majalisa ta ba wa kowane dan majalisa dama a karamar hukumar da mutum ya zo ya faɗi aibinsa ko rashin aibinsa kuma sun shige su wannan shine hanyoyin da majalisa ta bata yanke wayannan mutane amma ba ya kamata al'umma su sani babu wani abu wanda zai zo wanda zai tabar da al'umma a ce mu a same mu a ciki kuma mu mara musu baya ba
Honorable Salisu Maje Ahmad Gwangwazo kenan lakabin Alhaji Baba wakilin karamar hukumar birni a majalisar dokokin jihar Kano wani bangare na wannan batu shine matsayin hukumar dake yaki da cin hanci da rashawa da karbar koken jama'a tunda dai idan ba a manta ba jagoran hukumar Muhyi Magaji ya bayyana cewa suna yin aikin su ba sani ba sabo kuma iya aikin da suka cimma a baya ma sun binciki har wasu daga cikin manyan mukarraban gwamnati dake mulki hakan ta sa shi ma muka nemi jin ta bakin sa domin ya bamu bahasin wadanda ake da korafi akan su da mai girma gwamnati ke fatan yin aiki da su a wannan zangon mulki na next level sai dai kuma wayarsa shi ma ta ki shiga kuma mun tura sakon karta kwana wanda har zuwa lokacin hada wannan shiri bamu ji daga gare shi ba maganar dai bata wuce zargin cewa wasu daga cikin wadanda ke samun damar jagorancin al'ummar suna da rauni ba musamman ta bangaren rike amanar al'umma kuma sai aka sake ganin fuskokin ire-iren su cikin kunshin kwamishinonin gwamnatin Kano ko da dai a lokacin ba su ofishin ma'aikatu da za su taya shi aiki mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya jaddada musu batun cewa gwamnati ba za ta lamunci dukkanin wani motsi mai kama da cin hanci da rashawa ba dan haka kowanne kwamishina ya tsaya kan tafarkin rike amanar al'umma ko kuma dai ya girbe abin da zai shuka na rashin daidai daga cikin mutanen dake godiya da wannan zabi da gwamna yayi ina abokan aikin kwarai akwai irin su Bashir Dan Dalama wanda ke cewa zabin Mahmud da Santsi zai haifar da babban alheri cikin wannan gwamnati
bawon Allah nan babu dare babu rana yadda ya hakura a waccan takarar da ya tsaya Allah bai bashi ba kuma ya dauki kaddara nan so yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje saboda soyayye bawon Allah nan yake masa Dr. Abdullahi ya dauko shi Muhammadu Muhammad Santsi yazo ya sa shi a cikin komishin nan to muna wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje godiya da wannan shirma da ka dauko wannan bawon Allah Muhammadu Muhammad Santsi kaga siyasar ka ta matasa to ta tabbata kuma wannan bawon Allah Muhammadu Muhammad Santsi ina mai tabbatar maka tsakanin Gezawa da Gabasawa babu korafi duk wani matashi da kake gani nake tabbatar wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zaka ga magana da ake cewa populace war ta tabbata a jihar Kano
kuna mai fatan ya gama lafiya kenan
ai fatan da muke Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka ci gaba da gashi insha Allah yadda wannan shari'ar ta zo ta tabbata cewa kai al'ummar jihar Kano sun dauko amara sun baka to alhamdulillah ka ci gaba da rike ta dama fatan Muhammadu Muhammad Santsi hankalinsa ya kwanta popular so ta tabbata kuma ta tabbata da izinin Allah yadda ka dauko ka shidin tawa al'ummar Gezawa da Gabusawa na Muhammadu Muhammad Santsi to alhamdulillah saboda haka Dr. Abdullahi Umar Ganduje Muhammadu Muhammad Santsi ka sake rike shi mutum ne mai nagarta kuma mutum ne mutashi wanda ina mai tabbatar maka idan akai magana Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko bace ba zai iya ba sallan mu gode wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje yadda ka dauko engineer Mu'az Magaji Sarauniya aka zo aka sashi daga cikin jerin komishinonin nan alhamdulillah sannan ga wannan bawon Allah kuma dan Muhammad Gaba ka dauko ka bashi Musa Ilyas Konkozo ka dauko ka bashi to alhamdulillah muna goyen baya popular so
sai da kuma a yayin da Bashir Dan Dalama yake wannan batu su kuwa mutanen da la kokawa suke yi dangane da rashin zabar kowa daga yankin su daga gwamna da zai bawa mukamin na commissioner inda Musa Ashir Dala ke cewa ba su yi mamaki da abin da ya faru ba tunda dai jagororin su ba su damu da al'umma ba
saboda haka abubuwan da muke ga mutane gai sun so magani kuma suna ji a jikin su to alhamdulillah tunda waɗansu ma da yawa sun so mu karbar wannan abubuwan da muke faɗa kuma su ma sun so mu shigowa cikin radio saboda haka magana ce ta baya son waɗansu mutane su taso waɗanda za su taimaki mai girma gwamna da
tiri ma Nasiru Ali Kokoki shine yake bayar da commissioner
ai misali kowace local government jagoranta shine yake hobbasa ya ja gaba a zo domin a samu tagomashi na gwamnati
amma kananan hukumomi nawa ne da jagororin nasu kuma ba a ba su makamin ba
a kowace jagora in dai jagoranta ya cika shi fa abin da yasa general director ne in yace yana da bukatar kaza za a bashi a wannan gwamnati yafi kowa alfarma
ka sani ko ɗan dalan ta ko bu cancanta a basu wannan makamin ba ne
okay amma ana neman ƙuri'a mu ya za a ce ba mu cancanta ba akwai irin
su ƙuri'an ne
akwai komar alasan uba idris irin waɗannan mutane za ka ga cewa sun yi abubuwa waɗanda mutane suna san su suna kuma yadda da su shi manufarsa a dakule irin waɗannan kada mutane su san su kada mutane su ci gaba da jinsu a jiki kuma suna shugabantar da su
wannan hasashe ne ko zargi kake yi
wannan farar dabara ce yake tunanin yayi kuma wallahi ba za ta amfane shi ba
ila ai ana zargin dama karamar hukumar ta ku ta dala kuna ɗaya daga cikin inda kuka ba gwamna matsala me dan yanzu ba ba ku kujerar commissioner
Nasiru Ali Kokogi shi ya kawo haka don me ba a jan matasa a jiki malamai ba a jan su a jiki ɗan kasuwa ka duba ɗan kasuwa suka dinga fito da kudin su na dala suna yakar gwamnatin Nasiru Ali Kokogi bai taba ce musu zo ku ji ba
Madashi Musa Ashir Dala kenan dan siyasa a nan Kano a inda nan suke kokawa da jagorancin siyasa su kuwa karamar hukumar Kumbutso jinjina suke yi ga nasu jagororin da masu mulkin nan siyasa tun bayan da gwamna da kansa ya bawa shugaban karamar hukumar Kabir a dofan shekara lambar girma saboda hidima da yake wa al'umma kamar yadda shugaban kwamitin yada labaran yankin ke sheda wa duniya
musamman musaka baka da aka yi ta karatun alkur'ani dan Kumbutso shine yazo na daya kuma yazo na biyu sannan a Saudiya ya ba alhazan Kumbutso kowanne riyal sannan shine ya bada gudunmuwa bangaren bunkasa hizba mazaba 11 yake so ai mata office
amma a yaushe aka yi wannan bada shi award
wannan award din an bada shi a satin da ya wuce mu muna so mu ga al'umma cewa a baya an ba mai girma shugaban karamar hukumar Kumbutso award daga kungiya da take kula da cigaban ayyukan kananan hukumomi na kasa dalibai na kasan nan sun ba shi award dalibai na jihar Kano sun ba shi award
al'umma
sun ba shi award yanzu mai girma gwamna ya ba shi award kaga korinkus kenan wannan shi ya tabbatar mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ga sida cewa 100% honorable Kabir Adofan shekara shugaban karamar hukumar Kumbutso yana ayyuka yana kula da cigaban al'umma mu a madadin al'umma mun gamsu da chairman yana aiki kuma chairman karramawa da ake masa ta tabbata ta gaskiya ce kuma ta tabbata cewa aikin sa da cigaban addinin musulunci shi yasa ake bashi wannan takardun yabo na karramawa mu yan siyasa ya rage yanzu abu yazo kanmu mu ma mu dinga karrama shi kamar yanda wannan sassa daban-daban na al'umma da na gwamnati in ma'aikaci ne kai to ma'aikata na ƙasa kungiyar su ta ba shugaban karamar hukuma idan kai dan kasuwa ne kungiyar yan kasuwa ta bashi in kai dalibi ne kungiyar dalibai ta bashi in kai dan boko ne daman shi dan boko ne gangaren PhD yake karantawa saboda haka ya cancanta da duk yaban da aka yi mai kuma ya cancanta da duk awadin da ake bashi ya nuna shine gwarzan shekara a wannan jaha a wannan kasa a matsayin shugaban karamar hukuma
shi kuma a karba award a mulkin nasa zai kare
mai girma shugaban karamar hukuma Kumbutso al'umma sun gamsu da shi gwamnati ta gamsu da shi kungiyoyi sun gamsu da shi sai dai mu kara godiya kuma mu taya mai girma gwamna munna wannan nadi da yayi na commissiononi mu ne musu munna
Abdullahi Gwaza yake nan shugaban kwamitin yada labarai na karamar hukumar Kumbutso. Hakan kuwa na zuwa ne a gabar da tuni bayanai suka gabata cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar da kasafin kudin shekarar baɗi gaban ita majalisar ta dokokin jiha wanda ya ta samma fiye da naira miliyan 197. Ana sa ran dai majalisar za ta yi aikin ta na taza da tsifa gabanin amincewa da wannan kasafi. Gabanin hakan kuwa a bangare guda idan ba a manta ba ana kalubalantar gwamnatin Gandujen a gaban kotun daukaka kara wace a yau muka ji kotun ta tsayar da ranar da za ta fara sauraron wannan koki na jam'iyyar PDP da dan takarar ta Abba Kabir Yusuf wadanda suke ikirarin hukuncin kotun sauraron kararrakin zabe bai yi musu dadi ba kuma ya saba da zahirin gaskiyar da suka san ta faru shi kuwa gwamnatin jihar Kaduna Mallam Nasiru El-Rufai tuni ya san matsayin sa cikin shari'a mai kama da wannan inda kotun daukaka karar a yau ta yi hukuncin da ya sake tabbatar masa da nasarar wannan zabe na ci gaba da kasancewar sa zababbe kuma halastaccen gwamna a jihar ta Kaduna Ayyukan kotuna dai yakan yi wa wasu dadi wasu kuwa kokawa suke yi domin idan ba a manta ba koda a shari'ar da aka fafata tsakanin honorable Siraje Idris Kanawa da kuma honorable Shamsuddin Dambazau a gaban kotun ta daukaka kara an yi hukuncin da shi Sirajen da mabiyansa ke ganin cewa ba a yi musu adalci ba amma faruwar wani sabon hukunci mai kamanceceniya da na Kanawa sai ya sake bashi haske na cewa lallai anan gaba ya fara jiyo kamshin nasara cikin wannan gwagwarmaya har ma cikin tattaunawar gauta da shi yake tabbatar da cewa matakin nasarar sun riga sun taka shi amma fa idan alƙalai sun ci gaba da tsayawa akan daidai
da mun kwanaki da aka yi wannan shari'a na gaya mutane su kwantar da hankalinsu kuma nayi cewa bi na ji hankalin alƙalan Kaduna akan su tabbatar da gaskiya saboda dalili yanzu Najeriya abin da ya rage mana kai alƙalan fa ya rage mana yau gashi Allah da ikon sa kotu a fil ta Kaduna ta zauna ta tabbatar da dan jam'iyyar PDP na Lere dan musattarayya wanda izo na biyu domin case din sa irin ɗaya ne da nawa babu bambanci kwata kwata yau alƙali ya karanta ya ce babu dalilin da zaka dau kujera ka bai mutumin da bai shiga zabe ba gashi ya tabbatar yau ya ce aje a rantsar da na biyu to kaga abinda wannan kotu ya kamata ta yi akai na kenan. Amma wasu abubuwa wanda ba za mu iya cewa ga yadda aka yi su ba sun jawo an ce wai an barwa APC. To Allah da ikonsa, watakila Allah ne isa zamu dan sake shan wahala ko zamu dan sake bata lokaci. Na tabbatar da izinin Allah wannan kotu da muke kai wacce muka kai kara ai fasara tun kafin a yanke wannan hukunci, don Allah ya yarda mana kyau, to sai dai dan jinkiri, amma Allah da mutane magoya ba su kara kwantar da hankalinsu kuma a cigaba da addu'a.
Amma honorable cha nake bayan wannan hukunci da kotun ta yi ta dauka kara daga nan kun zubar da makaman ku kon hakura kenan, yanzu nan gaba akwai wani abu da kuke share da shi na watakila adalci a cikin ita wannan gogarmaya?
Ai da mun na ce maka cewar shari'a burabi muke nan da ta zabe da kuma ta da muka kai kara cewar muna so a fassara mana. An ka tuba kujerar gwamnatin Zamfara da ƴan mansar tarayya da na jihohi da aka ba su, ai ba a tribunal aka ba su ba, irin wannan kotun ai ita ta ba su, to daman mun kai kara muna so a fassara mana, da yardar Allah za a ba mu wannan kujera da izinin Allah.
Bisa ga al'ada dai kotuna sukan yi hukunci ne dangane da hujjojin da suka je gaban su. Idan hujjojin da suka bayyana gaban kotun suka kara tabbatar da nasara ga ɗaya tsagin, zaka iya karɓar kaddara ka yi hakuri?
Babu wani hujja da wani alƙali zai zo da ita akan wannan harkar in yarda da ita, saboda da dokar ƙasa abin da tace constitution, kuma mu dinnan dukkaninmu karkashin constitution din mu. Saboda haka ga abin da yace ba za a rantsar da mutumin da bai shiga zabe ba. Saboda haka ina so in tabbatar maka hukuncin da za a yi na ƙarshe hukuncin mu ne da yardar Allah, in Allah ya.
Honorable Siraj Idris Kanawa kenan, dan takarar jam'iyyar PDP a wakilcin kujerar Sumela da ta kai a zaben da ya gabata. Fatan dai shine samun wakilci na gari a kowane irin mataki, kuma shi yasa wasu daga cikin jama'a ke addu'ar zabi mafi alheri. To amma motsin wakilai bayan samun dama shine ke bada fasarar kasancewar su alheri ga jama'a, ko kuma dai sabanin haka. Wani batu mai kama da wannan shine ya shigo da Murtala Fata Gaya, yana mai kalubalantar wani da yace wai gwanin sa Kabiru Ibrahim Gaya bai taimaki ƴan kasuwar jihar Kano ba.
Ka je kainihin tsakiyar kantin kwari, za ka ga tankin da mai girma sanata iwa al'ummar ƴan kasuwar kantin kwari sakamakon iftilayin da isame su a baya. Aka nemi ruwa a kasuwar kantin kwari aka rasa, sai mai girma sanata yayi wannan tunani izo i musu wannan taki domin moriyar kankan. Sannan kuma ko sati ɗaya ba ai ba, mai girma sanata Kabir Ibrahim ga da kansa itaka ije isamu shugaban constant na ƙasa akan lalle lalle, sai an dakatar da shigowar ƴan kasuwa da constant suke takura ƴan kasuwar jihar.
Sai a ce wancan dan siyasa da yayi kalamai akan shi sanata Kabir Ibrahim ga kalaman nasa ba sa kan hanya kenan.
Kalaman sa ba sa kan hanya domin bai faɗi ka'idar abin da mai girma sanata iwa al'umma jihar Kano ba. Ina so ka sani, mai girma sanata Kabir Ibrahim ga takarar gwamna in ma bacci kake ka farka, mai girma sanata Kabir Ibrahim ga yana nan da takarar gwamnan sa, kuma a wannan karan ba da mai girma sanata za a yi rigima ba, da al'ummar jihar Kano ta kudu da su za a yi wannan rigima. Sakamakon Kano ta tsakiya ta yi shekara 16 tana mulkin gwamnatin jihar Kano, Kano ta arewa yanzu za ta yi shekara 8. To saboda haka a wannan karan sai an ba wa mai girma sanata takarar gwamna a jihar.
Wani abu za ku bi kirji da shi ku ce yana da nagartar da zai iya tsayawa takarar gwamna?
Ai a matsayin ka na dan jarida, kai ka sani, al'ummar jihar Kano sun sani mai girma sanata Kabir Ibrahim ga yafoti for local government. Ne ma jama'u ba inda ba za ka je ka ga aiki mai girma sanata Kabir Ibrahim.
Matashi Murtala Fata Gaya dan siyasa a nan Kano, ita kuwa kungiyar APC Media Forum tsagin Umar mai shinkafa da ke aiki da tsakar rana, jiyowa muka yi wata ziyara da ta kai wa dan majalisar dokokin Kano mai wakiltar karamar hukumar Bunkure, wato Honorable Muhammad Ubana Ta'ala lakabin mai shanu, har ma Hannatu Abdulkadir Fanshekara da ke taimakawa mai bada shawara kan harkokin shari'a ta kungiyar, take fayyace dalilan da yasa suka zabi kai wannan ziyara ga Honorable mai shanu.
Abin da yasa ne wuf nace zan magana, so nake nuna ba ku fa kai ɗai ne maza kuke sanna ta'ala ba, mu ma fa mata muna so. Yau rana ce rana alfahari da nake tutiya da na dau tallansa na tsallaka na tafi buku. Ana rikici na primary election, ana rikici mai rice ice na san akwai generals a sojojin baka, da Allah ku taimaka mana mu je Bunkura ya dau shi. Muka je Bunkura na dau tallansa, ban tashi daukan tallansa ba sai da naje na binciki background ɗinsa, na ga wane ne shi. Da na tashi har garin gurjiya muka je muka bincika, muka ga mutum ne, yaro ne ni tsatse da ya fito daga babban gida. Yau talla Nasir Ansiya na alfahari ajirida matan Bunkure. Idan kuna takama na ta'ala na ku ne, to mu ma namu ne.
bakin Hannatu din sai Honorable Muhammadu Uba ya fara magantuwa tare da fayyace jin dadin sa dangane da wannan ziyara da aka kawo masa da tsakar rana.
APC Media Forum a wace ake yin ta ga rana ko? A kowace ake yin da dare ne. Ai insha Allah duka APC kwaya daya ce. Da farko dai zan muku godiya kwarai da gaske. Bayan nawa Allah godiya subhanahu wataala bisa lafiya da ya bamu da kuma dama da ya bamu aka zabe mu na shekara 4 sannan kuma Allah ya ƙara sawa al'umma karbar babban kore su ƙara cewa mu zo mu ƙara shekara 4 ina fadan wasu kalmomi guda 3 na farko in ce ba dan ina sha'awar yin takarar siyasa ba iraya siyasan ya aka yi hannai takara ta farko ku ƴan siyasa ne sosai ko ai sani a jihar Kano ya san suwaye APC Media Forum.
Honorable Muhammad Uba na Ta'ala mai shanu dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar karamar hukumar Bunkure.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.